Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Alhamis 10 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kadanan 'yan kasuwa a Jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su sake tunani a game da sabon tsarin biyan kudaden harajin TVA da suka shimfiɗa a farkon shekarar nan ta 2022. A kasar Ghana kuma manoman shinkafa a kasar sun koka akan yadda gwamnatin kasar ta rage kudin haraji na shiga da kayayyaki a kasar, lamarin da ya sa shinkafar su ta yi tsada fiye da na kasar waje. Muna kuma dauki da rahoto na musamman akan yunkurin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi a jihar Filatin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Alhamis, kasar Burtaniya ta buƙaci Rasha ta bi hanyar diflomasiya da za ta kauce wa rikici da zubar da jini, yayin da ta yi gargaɗi a kan duk wani yunkuri na Rasha da zai kawo cikas ga waicin Ukraine. Ainihin yaƙi a Ukraine zai zama bala'i ga al'ummar Rasha da Ukraine da kuma tsaron Turai. Haka kuma ƙungiyar NATO ta bayyana ƙarar cewa duk wani yunkuri na kutse a Ukraine zai haifar da mummunan sakamako mai yawa, kamar yadda sakataren harkokin wajen Burtaniya Liz Truss ta bayyana yayin da ta gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Gwamnatocin kasashen yamma sun yi kira ga Rasha da ta ɗauki matakan daƙile rikici da ya biyo bayan tara dakaru sama da 100 da ta yi kusa da iyaka, inda ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa tekun Bahar Maliya da ƙara tura dakarunta da kayan yaƙi zuwa Belarus makwabciyar Ukraine saboda atisayin soja da aka fara yau Alhamis. Kasar Ukraine ta kuma kaddamar da nata atisayin soja na yau Alhamis, inda duka biyun za su ci gaba har zuwa ranar 20 ga watan Fabrairu. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya yi tarda zanga-zanga da manyan motocin da kwankwaya suka yi wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19, yayin da kasashen Faransa da New Zealand suka ɗauki matakai yau Alhamis na dakatar da nasu dokokin da suka saka. 'Yan sanda a Canada sun yi barazanar kame masu zanga-zanga waɗanda suka toshe gadar ambasada da ta haɗa Winston da birnin Detroit na Amurka domin nuna goyon bayansu ga zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka kwashe makonni biyu suna yi a babban birnin ƙasar. Trudeau ya shaidawa 'yan majalisa cewa jerungwanan motocin yana barazana da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Trudeau ya faɗa a cikin majalisar dokoki jiya Laraba cewa ba za a yadda da toshe-toshen ba da zanga-zanga ba bisa ƙa'ida ba, kuma suna yin mummunan tasiri ga kasuwanci da masana'antu. Dole ne mu yi duk abin da ya kamata don kawo ƙarshensu. Ya faɗa wa masu zanga-zanga cewa ba za ku kawo ƙarshen annoba da toshe-toshen ba, kuna buƙatar kawo ƙarshenta da kimiyya, kuna buƙatar ku kawo ƙarshenta da matakan kiyaye lafiyar jama'a. An gabatar da wata doka a gaban Majalisar Wakilan Amurka na sanya takunkumi kan 'yan ƙasar Habasha da ke cin zarafin bil'adama da hana kai agajin abinci ko kuma ɗaukan matakai da ke asasa rikicin ƙasar da aka shafa watanni 15 ana fama da shi. Hakanan kuma za ta sanya takunkumi ga waɗanda ke ba da horo da makamai ko tallafin kuɗi ga waɗanda ke da hannu a cikin rikicin. An kaɗa ƙuri'ar fitar da ƙudurin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da demokuraɗiyya na Habasha daga kwamitin kula da harkokin waje na Majalisar Wakilai a ranar Talata da ta wuce. Majalisar Wakilan Amurka yanzu za ta iya kaɗa ƙuri'a. Ana kuma duba irin wannan ƙuduri a Majalisar Dattijai. Idan aka zartar da ƙudurin, zai sanya wa mutane ɗaiɗaiku takunkumi tare da dakatar da taimakon tsaro da kuɗi da Amurka ke ba gwamnatin Habasha har sai an cika wasu sharuɗan kare haƙƙin bil'adama. Haka kuma zai buƙaci Amurka ta yi adawa da lamuni da hukumomin ƙasa da ƙasa kamar su Bankin Duniya da Asusun ba da lamuni na duniya IMF ke bayarwa ga ƙasashen Habasha da Eritrea. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sake jaddada mahimmancin ƙawance don tunkarar matsalolin duniya da na shiya-shiya gabanin tattaunawar tsaro a ƙasa Australia tare da ƙarfafa ƙudurin gwamnatin Biden ga yankin. Blinken ya shaida wa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka yau Alhamis a Melbourne cewa abinda muka sani shine lamuran da suke da tasiri kan mutane a can gida, mutane a nan Australia da sauran duniya, ko yanayi ko COVID ko tasirin fasahohin zamani na kimiyya, babu wanda zai iya maganin abu ko daya a cikin waɗannan lamura shi kadai. Tunda farko Blinken yayi wata tattaunawa ta zama da jama'a kan batutuwan ilimin halittu a sashen koyon aikin lauya na Jami'ar Melbourne, jami'ai na Moderna da Bristol Myers Squibb, kamfanonin harhaɗa magunguna su ma sun shiga tattaunawar. A farkon wannan makon ƙasar Australia ta ce za ta bude iyakokinta ga matafiya na ƙasa da ƙasa da suka yi rigakafi ranar 21 ga watan Fabrairu. Matakin yana zuwa ne kusan shekaru biyu bayan da ta rufe iyakokinta a matsayin wani ɓangare na yunkurin daƙile yaɗuwar COVID-19. Yayin da jihohi mafi yawan jama'a a ƙasar India suka fara kada ƙuri'a a yau Alhamis, Prime Minister Narendra Modi ya bayyana fatansa cewa jam'iyyarsa ta Bharatiya Janata ta Hindu masu kishin ƙasa za ta lashe Uttar Pradesh da kuma wasu jihohi huɗu da za su zaɓi sabbin gwamnatoci a cikin makonni masu zuwa. Amma masu sharhi kan lamarin siyasa sun ce zaben zai kasance wani babban ƙalubale ga jam'iyyar BJP. Zaben na jihar Uttar Pradesh ana kallonsa a matsayin wani ma'aunin farin jini da jam'iyyar ke da shi, da kuma siyasar ta Hindu ta farko da ta ɗauki hankali a wadin mulkin ta na biyu a India. Amma masu sharhi kan lamarin siyasa sun ce yayin da jam'iyyar BJP ta faɗaɗa kiranta ga magoya bayanta na Hindu daga cikin batutuwan da za su yi tasiri ga masu kada ƙuri'a, akwai fushi tsakanin manoma da hauhawar farashin kayayyaki da ƙaruwar marasa aikin yi.
To madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, ƙananan 'yan kasuwa sun buƙaci hukumomin ƙasar su sake tunani a game da sabon tsarin biyan kudaden harajin TVA da suka shimfiɗa a farkon shekarar nan ta 2022, wanda ke nufin dole ne daga yanzu kowane ɗan kasuwa ya yi amfani da wata na'ura wajen buga takardar saye da sayarwa, ta yadda za a iya tantance zahirin kudaden haraji da ya kamata a zuba a ma'aikatar harajin. A tasu fahimta, biyan wannan harajin yayin fitowar kaya a ma'aikatar custom ita ce hanya mafi dacewa da yanayin ƙasar Nijar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Salamun Wani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin sanin kan digin na'urar da za a yi amfani da ita wajen tantance kuɗaɗen harajin TVA da yawa jaba kowane ɗan kasuwa ya biya daidai da bayanan da ke rubuce a takardar saye da sayarwa, wato facture certificate, ya sa ƙananan 'yan kasuwa kiran mahukunta su sake duba wannan tsari da suke yi wa kallon marasa dacewa da yanayin ƙasar ta Nijar a bisa la'akari da jahilcin jama'a, kamar yadda suka bayyana a taron manema labaran da suka kira. Malam Adamu Sama'ila na mai magana da yawun ƙananan 'yan kasuwa.
'Yan kasuwa cikin kashi 85% ba su da kwalba. In an kace sai sun yi aiki da wannan na'ura, to akwai kurakurai da yawa da za a tafkawa cikin waɗannan ayyuka. Sannan 'yan kasuwa ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar wani ɗan takarda ya yi musu wannan jagorancin wannan takarda don a zo cikin daidai, don su suke kira da gwamnati ta yi ƙoƙari ta jaye ma 'yan kasuwa wannan na'ura ba su iya aiki da ita.
A cewar su, biyan kuɗaɗen harajin na TVA ta hanyar ma'aikatar custom ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba su damar sauke wannan nauyi.
Sunana Abdullahi Hassan, wanda ake ce mai dudu. Ɗan kasuwa bai son tashi hankali. Kasar ita doka, in gwamnati azata mutum bai zuwa ce bai yarda da ita ba. Yanzu fatanmu su mutane sauci su kyale mu wanga masina a doka. Mu muna so mu ci gaba da aikin mu, duk abin da za su yadda su yadda su wajen duwan kai masin kin ma wadanda su kai karatu ma akwai matsala gare su, balle wanda bai karatu ba ni ina da kadan na.
Kafin ta so mazatar da wannan sabon tsari, ma'aikatar haraji ta bayyana matakin a matsayin wata hanyar toshe kafar da wasu ke amfani da ita wajen kewayewa hanyoyin biyan haraji. To amma a cewar ƙananan 'yan kasuwa suna da fargaba akan abin da zai biyo bayan ɗorewar wannan tsari.
Wannan doka da an ka hindo wanga lokaci a tuna ƙasar da muke a yau, ga babban matsala, ga matsalar tsaro, ga matsala ta talauci, ga matsala ta abubuwa ga sunan da yiwa da tattalin al'umma, to ya kamata gwamnati wannan abu da ɗan kasuwa, kuma ɗan kasuwa suna shirye babu hayaniya ba tashin hankali za su yi kokowa don su nemo haƙƙinsu a cikin doka da oda.
A baya an sha kai ruwa rana a tsakanin ƙungiyoyin 'yan kasuwa da hukumomin kula da sha'anin haraji dangane da wannan mataki da ke hangen kawo ƙarshen satar haraji. Sai dai tuni wasu 'yan kasuwa suka fara fakewa da wannan sabon tsari wajen tsawala farashin kayayyaki musamman ababen masarufi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. A kasar Ghana kuma matakin da gwamnatin kasar ta dauka na rage harajin shigar da kayayyaki daga kasashen waje da kashi 50 ya janyo koma baya ga harkokin noman shinkafa a kasar. Abinda manoman shinkafan ke cewa muddin gwamnati bata sauya wannan matakin ba to sana'ar su za ta durkushe. Ga wakilin mu Hamza Adam daga birnin Kumasi da ƙarin bayani.
Ragowar kashi 50 bisa ɗarin harajin kayayyakin da ake shigarwa daga ƙasashen waje da gwamnatin Ghana ta yi na ci gaba da janyo koma baya sosai ga harkar manoman shinkafa a ƙasar Ghana. Manoma da dama dai na cewa farashin buhun shinkafan waje na ƙasa fiye da wadda suka noma a cikin gida. Hakan kuwa na durkushe sana'ar su na yau da kullum. Na yi tattaki zuwa kauyen Afram su ɗaya daga cikin masugunan manoman shinkafa a Ghana.
Kasuwar mu nan duka ya bata. Saboda shinkafa maturin na ya zo suna shigo da shi, shinkafa maturin na yana da hayafi namu na kuma nan ganna mu kuma muna wahala. Duba mu mata ne she muka yi kuwo aikin nan duka wahala ne, ga kurin lafiya da komai duka yana da wahala. Shinkafa mu na kasuwar mu duka ya bata, tunda ya bata nan da bayan nan da taya da mun doka bayan na she na shinkafa na waje na kaya waje waje na she ya bari.
Ba shinkafa da muke ni kawo na gaskiya za ka je da shi makaki gaskiya ba sai benchmark na ya bari mu shinkafa mu na bai samu market. Saboda shi muna son gwamnati duba muna wurin na yanda za a yi mu ma shinkafa da muke ni kawo na a tasse, saboda mu ma zamantakewa mu ya kamata.
A nasa jawabi dai shugaban manoma a Ghana Malam Abdulrahman Muhammad ya ce ba ragowar harajin kayan waje kadai ne matsalan manoma ba, ciki har da tallafin takin zamani abinda ya ce zai iya janyo cikas babba gurin noma na wannan shekarar 2022.
Shekaran gada muke za mu shiga aikin noma, shekaran jiya government ya release wani takada muka gani, aka ce muna kaman this year subsidized fertilizer MPK 50 kg na ya zai za a sai da shi a ba mu 320 Ghana cedis, so bi mana 25 kg na 160 ya zama abu nan da zai sa ma ba za mu ya mamu noma shekaran gaba, sai dai wani da wani za su yi. To kaga matsalan da muke fuskanta kenan.
Director harkan noma da makiyaya a gundumar Fusiga a jihar Maso gabashin kasar Ghana Malam Idi Mahmud ya ce manoman shinkafa a Ghana ba sa samar ma masu sayan shinkafa irin nau'in shinkafa da suke bukata, kuma rashin kafa kungiya mai karfi domin tunkarar gwamnati na daga cikin matsaloli da suke fuskanta a wannan yanayi na kullun kwanan duniya.
So muka ce su form farmer based organizations and in sun form wannan yanzu ko magana suke so kai so su yi ana jin su da aka fi da mutum da ce shi zai yi magana a ji. Wani suka yi suka form organizations yanzu mu yi mu samu su sign MOUs waɗanda ke sayar shinkafa ma yanzu har sun yanzu zo ba abinda suke so kenan aka produce na aka noman ba. So amma da sun yanzu kaman da form sign MOUs na tun farko waɗanda za su zo su sayar na sun tun san kaman oga abinda inda jasmine ne agra rice ne ko binciki ne suke so sun yanzu gaya ga abinda mu muke so. Sai a producing so in an zan producing mun sun noma su kare ba kana za a yi a ce kaman su ce kan basu babban sun kuma
za Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Zainab Babaji dauki da rahoton na musamman akan yadda ake kokarin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi a jihar Filato Najeriya.
Shekaru hudu kenan da gwamnatin jihar Filato ta ware rana guda don tunawa al'ummar jihar muhimmancin zaman lafiya da yin yafiya kan lamura marasa daɗi na kashe-kashe da lalata dukiya da ya auku a sassa daban-daban na jihar. Tun a shekara ta 2001 da jihar Filato ta samu kanta a mummunan tashin hankali, jihar ta yi asarar rayuka da dama, an barnata dukiya da dama, mutane da dama da suka tsira da ransu sun kaurace wa mahallansu. Yanayin ya kasance na kaiwa juna hari da ramakon gayya, wanda ya sanya lokaci-lokaci ake sake mai da hannun agogo baya kan kware-kwarewar zaman lafiya da aka samu. Kan haka ne gwamnan jihar Plateau Simon Lalong a shekara ta 2019 ya kirkiro da wani shiri na keɓe rana guda don al'ummar jihar su yafe wa juna.
Ranan yana tuna mana domin zaman lafiya. Ni ne na fara a gwamna, na ce ni ne zan nemi gafara domin idan mutum ya mutu, idan an yi rashin tashin hankali, dole ne uba ya zo ya nuna. Na nuna na ce a gafarce ne, na ce su kowa ma haka, in ka san ka yi laifi ka je ka nemi gafara kuma a yafe juna.
Kan matakan da gwamnati ke dauka don magance matsalolin tsaro a jihar kuwa, gwamna Simon Lalong ya ce shi ya sa ya kafa hukumar inganta zaman lafiya a jihar.
Muna da agency na peace building, muna da haduwan shugabannin addinai tuka wanda kun sani ana kiranta IRC. To kuma yanzu ba ma a Plateau kaɗai ba, muna neman masu sarauta su shiga a zaman lafiya. Yanzu mun kai doka ina National Assembly na Constitution na arewa gabaki ɗaya. Idan aka yi wannan zaɓe dokan zai shafi Plateau, domin abinda na faɗa shi ne ko ba mu bai komi ba. In mun bar zaman lafiya a Plateau wani abu ne, balantana a cikin zaman lafiya akwai abubuwa da yawa da za mu yi ma mutanen Plateau.
A duk lokacin da aka samu tashin hankali, mata ne ke shiga halin kunci da takaici, saboda idan an hallaka mazajensu ko 'ya'yansu sukan hada ayyukansu na kula da gida, renon 'ya'ya da samar musu da abinci, biyan kudin makaranta da sauran bukatu na yau da kullum. Zainab Abubakar da ke wakiltar matan Fulani a yankin Basa ta ce sun gaji da abubuwan da ke faruwa.
Don abubuwan da ke faruwa a Basa gaskiya mun gaji da shi, kuma mu mata abun ya fi shafan mu. Don mu ne da mazaje, kuma mu ne da yara. In abu ya faru mu ake bari da wahala, shine mu mun ga kaman mazajen mu ma ba sa aiki, shine mu mun tara tsakanin mu matan Fulani da Irgwe ta yadda zamu yi mu zauna lafiya tsakanin mu. Shine muna roƙon gwamna da ya bude mana kasuwa a tsakanin mu, yadda zamu kawo su kawo abinda mu muke bukata mu saya a wurin su, mu ma mu kai abinda su suke bukata su saya a wurin mu. Don su Irgwe ba sun kawo mana ziyara a wajajen mu, mu din ma muna shiryen yanzu yanda zamu yi mu koma mu musu ziyara a wajajen su.
Kin batun cewa ya kamata a bude muku kasuwa, kenan kina ganin kaman mu'amala tsakanin ku da mutanen Irgwe zai wanzar da zaman lafiya?
Eh, gaskiya kaman kin ga in kina zaune a wuri mai nisa ba kwa mu'amala tare, ba kwa zama tare da mutum, ba za ku iya san damuwan su ba. Ina roƙon matasa tsakanin matasan mu Fulani da matasan Irgwe, don ba al'umman da za ta ci gaba ba tare da zaman lafiya ba.
Ita ma Madam Caroline Gwedu, shugaban matan Irgwe, ta ce suna bin matakai daki-daki ne na wanzar da zaman lafiya da zai ɗore.
Dama mun ce maza ba su fara ba, mu za mu fara. Kun san maganan fisi na ba rana ɗaya zai faru ba. Muna yin shi hankali, kuma mun yarda Allah ya taba mazan mu za su yi abin da ya kamata. Peace agents kuma sun taimake mu, suna zuwa mana kowane lokaci. Shine muka yarda, muka yafe junan mu, muce mu yafe. Ita ta rasa yaron ta, ni kuma na rasa su dangina, duk ya shafe mu.
A matsayin ku na mata da iyaye, wani kokari kuke yi don ganin cewa kun fadakar da mazan ku da su wayannan ƴaƴan ku?
Muna yi meeting kowane lokaci da su, to su yi hankuri. Kun sani wansu akwai batagari, kila akwai wanda suna samun riba kan abubuwa wannan, suna sa hannu wanda abin yake karewa. In ba haka ba, kullum mun je za mu yarda da mu da Fulani kai a gaban gwamna ma sun ce a yafe, kuma mun ce a yafe. Amma kafin mu tashi an ja iya attack, so mu muna so wannan zama permanent, wa ba mu so wani attack ba, domin attack din nan yana tashi zuciyar yara na, sai su je su yi abin da bai kamata ba. Kuma domin mu kamar aka san Irgwe, mun rasa rayuka da yawa, akwai orphans, mata sun fi dari uku, widows suna na ba miji, na maza ne kuma ana kashe.
Sau da dama matasa ne ke kitsawa da aiwatar da tashin hankali, wanda ya sanya dole sai sun amince a zauna lafiya kafin hakan ya samu. Shugaban matasan kabilar Irigwe, Ezekiel Peter Bini, ya ce tuni suka yafe wa juna kuma za su ci gaba da gina tubalin zaman lafiya.
Kasan ana neman zaman lafiya, kowace hanya gangani wanda zai kawo zaman lafiya ne sai a bishi domin a samu inda za dinga mu'amala tare kamar da mata suka fada mu ma matasa mu yi zama satin da ya wuce a Bassa local government abinda muka yadda shine mu matasa idan har an bude wannan kasuwa mu za mu bada hadin kai domin a tsare wannan kasuwa so dole abinda ya faru kowane ɗaya mu wasar da shi domin a hange gaba
abin da tunda kun yafe yaya za ku yi da irin hare-haren da ake kaiwa cikin dare a kashe mutane ko kuma a barnata dukiyoyi
kin gan hare-hare abubuwan da suke faruwa yawancin lokaci mu ma karan kanmu ba mu ma san su waye suke ba to amma abin da muke kokarin yanzu shine za mu yi abin da ake kiran shi da turanci sensitization mu wayar da mutane su gane wannan abin mu ci gaba ka bara mu samu cin gaba ba
shi ma shugaban matasan Fulani a karamar hukumar Bassa Ya'u Haruna yace sun yafe wa juna amma akwai bukata da suka gabatar
har mun ba su wannan shawaran makoftan namu mun ce ya kamata su bar mu shiga cikin kasar nasu kaga irin waɗancan munafukan in mun gansu mu da yake muna jeji za mu ya mu wayar ma da jama'a kai shawaran da muka ba su kenan Hausawa sukan cewa mai kiwon sun so baya daga sanda mu makiyaya ne in mun ce ba ma zaman lafiya ya za mu yi da dabbobin mu mu muna fatan zaman lafiya insha Allah
yanzu idan na fahimce ka kuna fatan kenan su kabilar Irigoy su bar ku ku koma wurin yanda kuke daki
haka su bar mu muna da gonaki ma a kasar nasu ba wai su ba mu aroba namu na kanmu ne mu koma wajen ka mun saya a hannayen su
idan kuka koma kana ganin kamar za a samu waraka za a samu wanzar da zaman lafiya
insha Allah don kaga irin munafukan nan wanda suke shigo ta wani gefe mu da muna wurin mun ga su kaga dole za mu sanar ma hukuma ga waɗansu wanda ba mu gane da su ba
cibiyar da ke sasanta tsakanin addinai da ke da shalkwata a jihar Kaduna na taka rawa matuƙa wajen sauye tunanin al'ummomin da ke rikici da juna ta yadda za su gane dabarun sasantawa da zaman lafiya Imam Dr. Nuraini Ashafa, ɗaya daga cikin shugabannin da ke wanzar da fahimta tsakanin mabambantan addinai, yace lokaci yayi da al'ummar jihar Plateau za su yafe wa juna.
Ga mutanen Plateau da al'ummanta su dauki wani hanya ta musamman hanyar yafe ma juna, domin sai dai ta yafe ma juna kawai za a iya ma juna adalci don kowa mai laifi ne. Wannan shekara abin ya fito da sabon salo. Saboda al'umma musamman da suke zaune tsaye tsakanin su musamman al'umman Irigoy da Fulani da suke Bassa local government wanda yake kwanakin nan ta fi tasiri akan irin kashe-kashe da yake faruwa su aka kira muka yi ta hidima akan su muka yi ta tattaunawa har ya kai ga sun ce sun yarda su yafe wa juna saboda haka yanzu kudirin su a gina masa kasuwa guda ɗaya wanda da Fulani da Irigoy za su ci dan da kowa kasuwan shi daban-daban mazaunan shi daban-daban da sauransu yanzu suna so su hada su koma sun sai madaurin ki guda Agwana babban nasara ne.
Shi ma Reverend Dr. James Mobile Wiye, ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar, yace waɗanda lamarin ke shafar su kai tsaye sun amince su zauna lafiya, don haka yake da yakinin samun zaman lafiya a fadin jihar Plateau.
Kun ga mata sun koka, kun ga matasa an kawo su gaba. An ce lalle makon nan da za a shiga, ana son su zo su zauna su samu mafita da za a zauna dindindin tsakanin al'umman nan da suke cikin tashin hankali. In wannan wurin ya da shauran wurare bangarori na Plateau ma za a azza tubuli akan tubulin nan da aka yi za a samu zaman lafiya da wamemmiya da yadda mai sama mu kuma muna a shirye kamar da shi mai girma gwamna ya gabatar da mu cewa za mu taimaka mu ma yaran nan da'a a ga yadda za a amfani da addini a shuka musu ra'ayi mai kyau maimakon mu munin ra'ayi da ke kai su ga gasa amma wani irin gasa na kisa a ce wannan sun kashe gobe sun kashe ana so a datse wannan yanzu a fara shuki sabon shuki ta tohuwar kuwa na zaman lafiya
Reverend James Mobile Wiye kenan gwamnatin jihar Plateau dai ta yi alkawarin samar da kasuwa a yankin na Bassa da ci gaba da horarwa kan zaman lafiya wa al'ummomin yankin inda gwamnan jihar Simon Lalon ya bukace su fitar da bata gari daga cikin su don samun dawwammamen zaman lafiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Saurari assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani shirin takaitattun labaran wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad ke gabatarwa a kowace rana Alhamis a daidai wannan lokaci da yardan Allah a bayan shafe wata guda ana fafatawa tsakanin kasashen nahiyar Afirka a gasar kwallon kafa da ya gudana kasar Kamaru, kasar Senegal ita ce ta lashe kofin, wanda kuma shine na farko da kasar ta dauka tun da aka kirkiro da gasar a nahiyar Afirka. Yan kwallon kafar Senegal din tuni suka koma kasar su suna mai farin ciki da kuma murnar nasarar da suka samu, kuma sun samu babban tarba tare da kade-kade da bushe-bushe da kuma raye-raye daga al'ummar da suka yi da fifi a filin jirgin saman kasar. Suka isa gida dauke da kofin da suka ciyo wa kasar tasu, yanzu kuma hankula ya karkata zuwa kasar Qatar ta yankin Larabawa, wanda take shirin daukan bakuncin kasashen duniya a gasar kwallon kafa na duniya da za a yi a cikin wannan shekara ta 2022, a yayin da wasu kasashen sun san matsayinsu musamman kasashen Turai da kuma Latin Amurka. Sai dai a nahiyar Afirka akwai fafatawa na ƙarshe da za a yi ranar 22 ga watan gobe na Maris. Kasashen ko su ne Masar da Senegal, sai kuma Kamaru da Algeria, da kuma Ghana da Nigeria. Kasar Congo DR za ta fafata ne da Morocco, a yayin da kasar Mali za ta fafata da kasar Tunisia. Za a sake karawa zagaye na biyu kuma na ƙarshe a tsakanin kasashen a ranar 28 ga watan Maris, bayan mako guda kenan da buga zagayen farko. Sai a dakwance mu. A halin da ake ciki kuma, hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta sake amincewa da Augustine Ibavon a matsayin director kuma mai ba da shawara a kungiyar kwallon kafan Super Eagles na wucin gadi, kuma shi ne wanda zai jagoranci kungiyar Super Eagles din a fafata da za a yi da kasar Ghana a watan gobe. Bayan haka akwai masu taimaka masa da suka hada hada Emmanuel Amunike da Salihu Yusuf da Joseph Yobo, a yayin da Olusius Agu shi ne kocin gololi. Abdulhamid Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla, yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
A yau Alhamis, kasar Burtaniya ta buƙaci Rasha ta bi hanyar diplomasiya da za ta kaucewa rikici da zubar da jini, yayin da ta yi gargaɗi a kan duk wani yunkuri na Rasha da zai kawo cikas ga waicin Ukraine. Ainihin yaƙi a Ukraine zai zama bala'i ga al'ummar Rasha da Ukraine da kuma tsaron Turai. Haka kuma kungiyar NATO ta bayyana ƙarar cewa duk wani yunkuri na kutse a Ukraine zai haifar da mummunan sakamako mai yawa, kamar yadda sakataren harkokin wajen Burtaniya Liz Truss ta bayyana yayin da ta gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya yi tarda zanga-zanga da manyan motocin da kwan kaya suka yi, wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19, yayin da kasashen Faransa da New Zealand suka ɗauki matakai yau Alhamis na dakatar da nasu dokokin da suka saka.
Tuma sauraro baki ɗayan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Grisham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren.
Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.